sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana akan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu rarrama a jamhuriyar Niger kuma za iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da safiyar ranar Lahadi. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu zamu kawo muku shirin zabe ko nadi sai kuma rahoto na musamman da zamu kawo muku. Amma da farko sai kun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa Baba Yakubu Makili. Jiya Asabar, Koriya ta Arewa ta ce ta gudanar da wani gwaji mai muhimmanci a wani tashar harba tauraron dan adam domin ƙara ƙarfin makaman nukuliyar ta. Wannan gwajin dai na zuwa ne gabanin cikar wa'adin ƙarshen shekara da ƙasar ta saka wa kanta kan cewa Amurka ta sassauta matsayarta akan tattaunawar nukuliya a tsakiyar barazanan da take yi na dawowa da gwajin makamai masu linzami, wato masu cin dogon zango. Kamfanin dalancin labaran Koriya bai faɗi irin makaman da aka gwada a jiya Asabar ba, haka kuma bai fitar da hotuna ba. Koriya ta Arewa ta yi gwajin makamai masu linzami masu cin dogon zango har sau 13 tun cikin watan Yuni. Masu nazari dai sun yi hasashen cewa nan ba dadewa ba Koriya za ta yi amfani da tashar Sahoy wajen harba tauraron dan adam a sararin samaniya ta hanyar amfani da tashar harba makamai masu cin dogon zango. Karkashin dogokin Majalisar Dinkin Duniya an haramta wa Koriya ta Arewa duk wasu ayyukan makamai masu wato samfurin ballistic, amma a baya tana yi amfani da su ne ta hanyar fakewa da abinda ta kira ayyukan tauraron dan adam wajen yin amfani da fasahar makamai masu cin dogon zango. Kotu a kasar Sudan a jiya Asabar ta yanke wa tsohon shugaban kasar Umar al-Bashir hukuncin daurin shekaru 2 a gidan yari bayan da aka same shi da laifi na cin hanci da rashawa da kuma halatta kudaden haram. Tun cikin watan Afrilu ne ake tsare da Bashir mai shekaru 75 a duniya bayan da sojoji suka haɓar da gwamnatinsa yayin zanga-zangar kin jinin gwamnatinsa da ta kwashe shekaru 30 ta mulkin kasar. Zai ci gaba da huskantar tuhume-tuhume akan laifukan yaƙi da na kisar kare dangi da azabtarwa da kuma kashe masu zanga-zanga waɗanda suka yi bore da ya kai ga tumɓuke tsohon shugaban akan mulki a cikin watan Afrilu sun ce hukuncin bai yi ba. Ana kuma zargin Bashir da aikata laifukan cin zarafin bala'adama da kisar kare dangi a kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa a birnin Darfur. Sama da fararen hula 300,000 ne aka kashe tun cikin shekarar 2002 a wani rikici da ya fitar da wasu ƙarin mutane miliyan 2 daga gidajensu. Wannan ne hukuncin farko da a cikin jerin tuhume-tuhume da ake yi wa Bashir, shine kuma hukuncin farko da gwamnatin wucin gadin kasar ta yi tun bayan da ta dauki ragamin mulkin kasar. Mutanen Sudan sun maida martani da dama akan wannan batu. Wani mai fashin baki akan siyasa Muhammad Hussein ya ce wato shari'ar da aka yi ma Bashir tana da muhimmanci kwarai da gaske musamman ma ga cigaban Sudan.
محاكمة البشير ستجر وراها محاكمات أخرى لكثير جدا من قادة النظام السابق.
شريعة بشير زي تهم كاوا ونن غمنتي واتو تتبت دا غسكيا دا أدلشي دا كما أيوكا دا تكيي أغبانتا دا كما يردد دا تسامو دا جماعة متاني كما داسغا تنا أيكي نجاري جاري دا كما سبوتي سابون بابي. Wani mai fashin baki kuma da ya halarci wannan kotu inda ya shaidu wannan hukuncin da aka yanke ya ce wannan hukuncin zai haifar da shari'o'i da dama a ƙasar Sudan.
Ana a'taqid inno muhakamat al-Bashir hiya fi ghayat al-ahammiyya khasatan
yace hukuncin da aka yanke wa Bashir na da muhimmanci wato idan ka duba saboda mutanen Sudan suna son su ga ana jan kunnin Bashir akan laifuka da aikata a baya tun shekarar 1989 lamarin da zai bude kofar neman adalci a kasar zai kuma hana duk wani shugaba da zai nemi ya cutar da al'umman Sudan Bashir ya daura gama a kasar ne ta hanyar juyin mulkin soji a wata kawance da Islamic Front mai samun goyon bayan kungiyar ƴan uwa musulmi Bashir ya shiga jam'iyyar National Congress Party ne kuma ya yi mulkin kasar shekaru 30 har zuwa lokacin da aka tumbuke shi akan mulkin kasar.
Labarin duniya kuwa surara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, masu sauraro yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin zabe ko nadi.
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nadi shirin da kan kawo muku labarun zabe da lamuran da ke dangantaka da zaben ni na sura da maili kaya zan gabatar mai hukumar zaben Najeriya ke cewa ne kan kararrakin zabe 807 bayan babban zaben 2019 kamar akasarin jihohi yan adawa ba su kwashe nika da waka ba a zaben kananan hukumomin jihar Niger zamu tuna baya a bayanan tsohon shugaban hukumar zabe Farfesa Jiga ga matakan da yace ya dauka na gyara aikin hukumar gabanin zaben 2015 inda yan adawa karo na farko suka kawo madafin iko waɗannan za su zo muku cikin shirin da yaddar Allah Shugaban hukumar zaben Najeriya INEC Farfesa Mahmud Yakubu ya ce an shigar da kararraki 807 a kotunan karar zabe biyu bayan zaben 2019 da aka gudanar Yakubu ya bayyana haka ne a taron karshe da kwamishinonin hukumar na jihohi ya ce cikin adadin kararrakin 807 an kori 582 masu kara suka janye 183 kazalika 30 za a sake zabe ne inda 12 kuma na bada shaidar lashe zaben ne Mahmud Yakubu ya ce bisa hukuncin kotu hukumar zabe za ta sake zabe amma zaben wasu ƴan majalisar dattawa da wakili da suka kai 30 jami'in labarun hukumar Aliyu Bello ya ci kararrakin ba su zama wani abun mamaki ba in an duba zabukan baya kuma dama duk waɗanda ba su gamsu da sakamako ba kan garzaya kotun ne
duk mai ruwa da tsaki na da ikon ya faɗi albarkacin bakin sa waɗanda suke ganin abubuwan da aka yi din ba su dace ba sun je gaban kotu kuma ita ma hukumar zabe tana amsa dukkan basin da ke gaban kotu akan al'amuran nan
tabbas an fiye ba hukumar zabe a zaben da ta yi na 2015 fiye da wannan zabe na 2019 saboda matsaloli da yawa da me zaka ce kan wannan
ya danganci gurin da mutum ke ne domin abin da zaka duba adadin jam'iyyun da suka shiga takara a zaben 2019 ya tsara waɗanda suka shiga takara a zaben 2015 mutanen da suka kada gura a 2019 ya fi adadin mutanen da suka kada gura a 2015 mabambantan alƙalman nan zaka ga cewa kokarin da kuma zabe ta yi a 2019 ba abin arena mata bane wanda kuma al'umman Najeriya sheda ne akan haka
abun dubawa anan shine yadda cikin kararrakin 807 aka kori 582 da hakan baya rasa nasaba a tabarun masu sharhi na yadda kotu kan nemi hujjar fitar shakku daga waɗanda suka shigar da ƙara wannan karon ma masanin kimiyyar siyasa na jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya shigo cikin shirin yana mai bayyana ra'ayin yana da wuya a samu hujjar kalubalantar ma zabe a Najeriya musamman ma dai a yadda shari'u ke gudana
kotun Najeriya harkar zabe ba ta maida zabe harka ta wato rigima da tsakani da kai ba ta maida shi harkar laifi to shi kuma harkar laifi sai ka tabbatar da abu yanda babu wani wanda zai kalla ya samu wani haufi akai sannan za a iya cewa wannan abin daidai ne so ana amfani da wannan cewa ba za a iya tabbatarwa ba kuma yanzu alal misali zaben wannan hukuncin da kotun koli ta bayar akan na Atiku da ta yi bayani akai cewa ta yi ai dole sai ya kawo mutane karancin mutane 250,000 sun yi magana daidai da daidai akan abin da yake zargi akai sannan shi da su za ta iya zama abin da za su kalla ina wani shugaba ne a ina a wace duniya za ka iya tabbatar da cewa shaidu 250,000 duka su faɗi magana daidai yadda ake son yadda ka faɗa zargin da ka yi sannan a tabbatar ayan san da a wannan hukuncin da suka yi ma sun bude kofa na cewa duk wanda yanzu ya shiga zabe ya shiga da karfin sa ya shiga da karfin kudin sa ya shiga da karfin hukumar tana son shi ko ba ta son shi idan bai iya fitowa ba to babu wata hukumar shari'a da za ta iya tabbatar da cewa an ci zalin sa idan kuma ya iya fitowa to babu wani wanda zai iya kai karar sa ya tabbatar da cewa yayi makuki ko yayi ci zarafi ko yayi kwace ko ya kashe wani ko yayi duk abubuwan da ake tunani laifin ne ba za ya tabbatar da su ba idan aka bi irin wannan hukunci da ake yankewa saboda haka ya kamata a kalli abin a kalli yanda ake zaben zabe yana cikin hujjojin tabbatar da kasa a cikin demokradiya idan zabe ya lalace babu wani abu na demokradiya kuma da shi shine alwalar demokradiya ba sallar demokradiya ba ta yi ba
dukka idan wannan abu ya daure wannan gwamnati da take cewa gwamnatin canji ce canji bayan mulkin Buhari menene zai iya faruwa wani irin tarihi ne zai kafu a Najeriya
wato idan suka kuskure kuma ni ina neman koyaushe in samu dama shawara ta taje wurin Buhari shi fa tarihi lokacin ka yake kirgawa ba zai kirga lokacin wanda suka baka shawara ba ba zai kirga lokacin aminanka da suka ce kai ba ko ƴan uwanka ko abokan tafiyarka ko ministocinka yanzu yake tunanin wani minista ba wanda yake tunanin wani yayi minista a lokaci kaza an san an yi su ba iyaka amma an kai gwamna a wuri har abada za a ce a lokacin da wani yana gwamna ba ma iya dama fara mu sha asali biyu a lokacin da wani ya zama gwamna fura tana sule biyar ta da sule uku kowa kai zai fada da kai da sunanka da sunan zuri'arka in tsinuwa ce har abada haka za a ci gaba da tsinuwar kana kabari kana kwanci za a ci gaba da wannan tsinuwar in kuma albarka za a sa maka haka za a ci gaba da sa maka albarka Allah ya wani albarka kaza so lokaci yayi ina ganin da shugaban kasa Buhari zai tsaya ya tantance yanzu fa shine idan da sai da shawarar suwana sai da shawarar suwana to shekara uku nan da wani abu da suka rage ta Buhari ce kawai idan za a ci gaba da mulki mutane suna jin ba dadi suna sake shiga kunci ana musu kwaci ana musu dan baya kasar wai akai ba wanda zai tunanin cewa yanzu waye zai ce ai lokacin da aka yi zaben kogi Buhari ma yana Ingila ba wanda zai faɗi wannan hakkin sa ne kuma lokacin sa ne lokacin da aka yi na Kano ya tafi Saudi Arabia duk wannan ba za ka yi mutane wayo ba za ka yi Allah wayo ba lokacin ka ne kai ka ne ma kai kuma zai kamata kai zaka ansa wa jama'a yanda zaka ansa Ubangiji saka ina tunanin lokaci yayi da za a zo a cire wannan tunanin cewa lokacin ka an sha wahala ita demokradiya ana yin ta ne dan a samu walwala dan a samu ci gaba a cikin jin dadi da sauki ya za a iya samun ci gaba ta wasu hanyoyi amma na demokradiya shi a cikin sauki da jin dadi ake samu shi
ita dai hukumar zabe ba mamaki dan zaben 2023 kamar yadda Farfesa Yakubu yace za ta yi aiki da yan majalisar dokoki kan na'urar tantance masu kada kuri'a da ake kira kadireda dan ko ya ce za a ci gaba da amfani da ita yanzu kuma za mu leƙa jihar Neja inda kamar akasarin jihohin Najeriya yan adawa ba su kai labari ba a lashe zaben ƙananan hukumi da aka gudanar Neja dai ta koma ragamar APC a 2015 ne bayan kammala mulkin gwamna Babangida Aliyu na PDP da ya kujerar gwamnan jihar a 2007 ya saki lashe zabe a 2011 ga rahoton Mustafa Nasiru Batsari
hukumar zaben jihar Neja a Najeriya ta ayyana cewa Jam'iyyar APC mai mulki ita ce ta lashe ƙananan hukumomi 23 daga cikin 25 da ke fadin jihar a lokacin da aka gudanar da zaben ƙananan hukumomin jihar yayin da PDP ta samu karamar hukuma guda wato Lemu inda kuma har ya zuwa hada wannan rahoto ba a bayyana sakamakon karamar hukumar tafa ba a sakamakon rashin sanin inda baturen zaben ya shiga kamar yadda rahotanni suka nuna PDP mai adawa ta yi fatali da sakamakon zaben inda ta ce zaben yana ciki da magudi inji jigon jam'iyyar APC a jihar Niger Honorable Yahaya Ability
kaman marika an je da makamai an je da aduna aka shiga taron jama'a aka kwashe kayan zaɓe aka wuce da shi rijau makamancin haka
duk da yake da jam'iyyar ta APC ba ta ce komai ba ya zuwa hada wannan rahoton amma kwamishinan dabbobi da gandun daji a jihar Niger Haruna Dukku ya ce sun yi adalci a zaben
ko mutum baya son gwamnan jihar Niger zai yaba masa da wannan ubasa da yayi na gudanar da zabe akan lokaci kuma ya ba kowa dama in ka lura har a kwanta gora jam'iyyar Hamaya ta samu kansila
a gefe guda kuma an samu karancin fitowar jama'a a lokacin wannan zabe zaɓe. Amma Barista Muktar Nasali ya ce hakan ba zai shafi ingancin zaben ba.
A'a, wannan baya ba zai shafi zaɓe sakamakon zaɓe ba. Waɗanda suka fito iya adadinsu za su kaɗa kuri'a, za a kirga, kuma azumi wanda ainihin ya samu jaya a bada sanarwa.
Ga dai abinda sakataren hukumar zaben jihar Niger Malam Habibi Bobi ke cewa akan wannan al'amari.
Ito ya danganci yaya nauyin matsalar take, wanda sai an zauna an duba an ga abin da yake faruwa a cikin gida. Su malaman zaben wannan wuri za su zauna su yi hukunci abin da ya dace saboda akwai doka a misali.
Jam'iyyar PDP ta lashe zaben kansila a mazaɓar gwamna Abubakar Sani Bello da ke Kwantagora ta tsakiya.
Kansilan PDP ya kwantar da ɗan takarar APC kenan a Kwantagora. Yanzu kuma za mu tuna baya a zanta da muka yi da tsohon shugaban hukumar zaben Najeriya Farfesa Tayo Jega gabanin zaben 2015 da ya fara kawo 'yan hamayya kan gado tun tarihin ma zaɓe a Najeriya. Don ko bayan kisan gilla ga jagororin jamhuriya ta farko a 1966 an dawo siyasa 1979 inda NPN ta lashe zaɓe ta kuma sake lashewa 1983 kafin sojoji su biyo dare su kifar da gwamnatin. Da manjo janar Buhari ya tsare mulki a lokacin.
Babban matsala ta kafa ma demokradiyya tushe kamar yadda ita wannan Committee Justice West ya faɗa shi ne amfanin da ake da zaɓe ana yaba ita kanta demokradiyyar zagon ƙasa. Saboda maimakon a yi zaɓe a fito da mutanen da ake ganin su suka dace su za su yi aikin da jama'a za su amfana. Sai kaga an yi zaɓe waɗanda mutane suke so daban waɗanda za a faɗa cewa su suka ci zaɓe daban. Don haka shigowanmu hukumar zaɓe ya kasance gaskiya mutane da yawa sun ɗauka dai hukumar zaɓe dama ita ma kamar wata kasuwa ce inda za ka zo ka biya duk wanda ya saya kamar sayan zaɓen ake. Wanda yake hukumar ta yi ƙaurin suna sosai don haka babban ƙalubale da muka huskanta da muka zo farko shine yaya za mu yi wannan ƙaurin sunan da hukumar zaɓe ta yi mu karkare shi domin mu huskanci shi kanshi aikin zaɓen kuma a yi ƙoƙarin a inganta shi. To gaskiya mun yi abubuwa da yawa kafin a yi zaɓen 2011 na ƙoƙarin karkare wannan ƙaurin sunan na ƙoƙarin gano irin matsalolin da suka addabi zaɓe da kuma ƙoƙarin yin abubuwa ɗaukan matakan da ya kamata a ɗauka a inganta al'amura na zaɓe. Sai muka lura cewa zaɓe da ake kamun mu zo rajistar da ake zaɓe da ita ba ta da inganci ko kaɗan. Ingancin zaɓe shine a tabbatar cewa ita kanta rajistar zaɓe tana da inganci. Sati biyu bayan mun zo shine muka ɗauki wannan rajista ita database ɗin rajista ɗin muka ɗauke ta muka je muka zauna kusan kwana biyar mu duka muka je muka bita shafi-shafi yaya ingancin wannan rajista take. Fiye da kashi 50 cikin 100 ga sunaye ba hotuna. Kusan 25 cikin 100 ga hotunan amma sunayen ba su yi kama da sunayen mutum ba ko dai sunayen itatuwa ko sunayen ungunai da sauransu. Na uku wasu sunayen ma har da mutanen da ba 'yan Najeriya bane da ganye kamar wasu fitattun mutane irin su Muhammad Ali irin su Mike Tyson irin su Queen Elizabeth the Second duk akwai su a cikin rajistar. Ga sunaye sai ka ga suna gashi an sa ka ga hoto ba su bane. Don haka muka tabbatar cewa wannan kundin rajista din ba shi da inganci. In aka ce da ita za a yi zaɓe to gaskiya an za a dai yi ne ba don za a yi zaɓe mai inganci ba.
Masu sauraro da wannan muke kawo ƙarshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da mai haɗa mana sauti Julie Gresham da gidajen rediyo da ke hulɗa da muryar Amurka da kan sanya wannan shirin ni Nasiru da Maili Kaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.
Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Rahoton shekara-shekara da cibiyar nan da ke bincike kan ayyukan ta'addanci a ƙasashen duniya a ta fitar na wannan shekara na ci gaba da jan hankalin ƙwararru da masana. Masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu ya ga wannan rahoto.
Wato shi wannan rahoto wanda cibiyan IEP wanda ke kasan Sydney a Australia ta wallafa report ne wadda ta fara wallafa tun shekara 2014 kuma takan yi la'akari ne da alƙaluma wadda wata cibiya wadda ake ce mastat take ajewa. To kowane shekara haka takan diba sai ta yi irin wannan nazari ta fitar da bayanai akan ta'addanci a duniya. Na bana din wadda ta fitar ta yi la'akari ne da alƙaluma na shekara 2018. Na farko abin da mai muhimmanci kenan. Na biyu lalle da ta fara wallafa wannan rahoton a shekara 2014 lalle Najeriya ce ga lokacin kuma kungiyar da ga lokacin ake ce ma wanda duniya ke kira Boko Haram amma ainihin sunanta Jama'atul Ahli Sunna lil Dawati wal Jihad ita ce ga lokacin ta fi kashe-kashe a duniya wadda har ya sa kasar Najeriya ke gaba a wannan matsala na ta'addanci. To bana Najeriya ce ta zo ta uku kuma kamar yadda nace an yi la'akari ne da alƙaluma na shekara 2018. Abinda kuma ya fito shine ƙaruwan mace-mace da aka samu tsakanin shekara 2017 da 2018 da alƙaluman da aka yi amfani. Kuma abinda mai muhimmanci ga kusan ita hukuma wadda za ta yi la'akari da shi a wannan reportin shine sa waɗannan ƙungiyoyi na Fulani waɗanda ke kashe-kashe a jihohin da ke arewa wato jihohin da ke tsakiyar Najeriya su Katsina, Zamfara a cikin waɗannan alƙaluma. To lalle ga mu masana a kusan ilimin ta'addanci za a ce muna da ɗan ayar tambaya saboda sa waɗannan ƙungiyoyi a cikin alƙaluma. Dalili ko wato akwai kusan takaddama a duniya rashin yadda menene ainihi ake nufi da ta'addanci.
Shi ma masanin tsaro da ke aiki da kungiyoyin ƙasa da ƙasa Win Commander Musa Isa Salmanu ya mun ƙarin bayani akan sauran ɓangarorin da wannan rahoto ya taɓo.
To a taƙaice abinda wannan rahoton na Global Terrorism Index na shekara 2019 ya ƙunsa shine cewa na farko mace-macen da ake samu a sanadiyyar ta'addanci ya ragu da kusan kashi 52 idan aka danganta shi da shekaran da ta wuce. Idan ka duba wannan rahoton sai ga cewa ya nuna cewa Najeriya ko shekaran da ya wuce ita ce ƙasa ta uku, a wannan shekaran ita ce kuma ƙasa ta uku. San dai za a ce ba ta canza zani ba kenan. Wanda aka samu canji shine kamar na farko da na biyu wanda suka sauya. Da ƙasar Iraq ne amma yanzu Afghanistan ta sha gaba yanzu. Idan ka duba a cikin rahoton an samu raguwa akan kashe-kashe ko kuma mace-macen da aka samu a sabili da ta'addanci. Kuma ɗaya daga cikin factors da yasa saboda galiban ta hanyar soja da aka samu akan kungiyar ISIS da kuma kungiyar Boko Haram. Na uku shine shi wannan rahoton ya nuna cewa duk ƙasashen da ke da wa'annan wato yaƙe-yaƙe an fi samun ta'addanci a wuraren a ƙasashen. Ina son mutane su gane cewa akwai bambanci tsakanin yaƙi da kuma ta'addanci. Sannan kuma shi wannan rahoton ya sake nuna cewa 'yan tsatsauran ra'ayi a Turai su ma an samu ƙaruwan irin waɗannan ta'addancin da ake samu saboda 'yan tsatsauran ra'ayi. Wani ƙarin bayani shine cewa kuma shi wannan rahoton ya nuna cewa ƙasashen da ke da ƙungiyoyin da suka fara ta'addanci sukan ɗauki dogon lokaci kamun su gama waɗannan kamun a ci galaban su gaba da, inda suka nuna cewa yakan ɗauki kusan shekara 33. Abu na ƙarshe da na an samu ƙaruwan ayyukan ta'addanci waɗanda mata ke, wato an samu ƙaruwan mata a ayyukan ta'addanci.
Tsohon babban kwamandan runduna ta 7 ta mayakan Najeriya da kuma a baya ya jagoranci yaƙi da Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin ƙasar, Manjo General Junaidu Sani Bindawa ya shaida min cewar duk da wannan rahoto ya nuna raguwar ta'addanci a ƙasashen duniyar, amma fa wasu yankunan har yanzu na ci gaba da ɗaɗɗana kudinsu a hannun 'yan ta'addan.
Nunan a Afirka ta yamma ya ƙara, amma wasu iririn kamar wajen Sahel kaga abin ya ƙaru kullum. Ko jiya ina jin ko shekaran jiya an kashe sojoji a Mali, an kashe sojoji a Bakassu, jirgin su Faransa da kanan tashi da ko jiragen su ma guda biyu waɗannan masu tashin rangulu sun yi karo sojojin Faransa guda 13 sun mutu. In ka duba son wajen kasashen Sahel, wato irin su Mali, Burkina Faso, su Niger, Chad, har zuwa wajen ma Madrid, wajen su Algeria, Tunisia, Morocco. Babban matsala da ake samu shine magana wannan ta'addanci.
Kwararru irin su Farfesa Muhammad Tukur Baba da ke bincike kan ta'addanci a kasashen duniya, wanda yake bibiyar rahoton na wannan shekara, ya ce akwai abin da yasa aka sanya karfin soji a zama ɗaya daga cikin silar raguwar aika-aikar 'yan ta'adda a duniya a wannan shekarar.
Kuma kungiyoyin Nasari Kano ke suke yi ba za su iya rike ƙasa ya daɗe su jure da rike wannan ba. Don kamar yadda na nuna ba ko sayan makamai ko samun goyon baya sai dai su bi ƙarƙashin ƙasa ba su samun su a bayyane. Kaga kamar ita gwamnatin tarayya tana iya zuwa duk kasashe da yawa ta sayi makamai. Su kuma wannan irin kungiyoyin sai dai su bi ƙasa. Ka gane? Abinda ake kira su saye shi a ɓoye dai ba a bayyane ba. Tarihin duniya ya nuna duk irin waɗannan kungiyoyi masu tawar da zaune da ƙyar suke jurewa. Suna iya nasara, amma rike nasara da rike ƙasa shi ne zai zama musu matsala.
Najeriya dai bisa ga wannan rahoto tana matsayinta na bayabo ba fallasa. Domin kamar a bara, a bana ma ita ta zo na uku a fagen ta'addanci a duniya. To kome hakan ke nufi? Har ila yau ga Dr. Kabiru Adamu.
Na farko ya sha karo da ikirarin da gwamnati take yi na cewa ta shawo kan kungiyar wato Jama'atul Ahlussunnah da wato Waljihar da ma ɗayar wadda wato Islamic State in West Africa Province kenan, sashen Islamic State da ke Afirka ta Yamma. Nuna irin wannan alƙaluma da suka fito, lalle ya yi karo da wannan ikirarin da ita gwamnati take yi, kuma yana ƙara kusan angiza take yi wato tashi tsaye wato ita gwamnatin Najeriya kenan ta ƙara himma da take yi don ta samu ta shawo kan wannan matsalar. Kuma abu na uku da muhimmanci shine alakar da ake so a nuna da abubuwan da ke faruwa a ƙasashe jihohi irin su Zamfara, Katsina, Sokoto, Niger, Kaduna da yadda duniya ke fahimtar ta'addanci a Najeriya. Dole ne ita gwamnati ta hito ta yi bayani in za ta sa wayannan kungiyoyin ne a cikin kungiyoyi masu ta'addanci, in kuma ba haka bane to ta yi ma duniya bayani don duniya a fahimci ainihi me ke faruwa a Najeriya.
Manjo General Junaidu Bindawa na mai ra'ayin cewar kalbin soji kadai fa ba zai iya magance aƙida irin na ta'addanci ba.
Kamar nan Najeriya ko kuma a Afirka gaba daya, menene gwamnati suke yi na maganan abincin da mashiga Adam zai ci, maganan halin rayuwa gaba daya, na maganan abinda Bature yake kira poverty, na maganan canjin yanayi ma da kuma rayuwa da abubuwan da su shugabanni suke, musamman 'yan siyasa, ana yin abin da ya kamata wanda zai kwantar da hankalin mutane ko ko a'a ana yin abubuwan da suna ƙara ingiza mutane.
Bisa kuma ga gargaɗin da cibiyar ta yi cewar ta'addancin zai ci gaba da kasancewa barazana ga duniya, to yanzu ina mafita.
Shi ne cire dalilan da suke kawo ta'addanci. In akwai rashin gaskiya, in akwai rashin adalci, in wasu suna ji ana musguna musu, ana danne musu haƙƙinsu, ba a ba su ƴanci, ya kasance har a tura ta kai bango suka ɗauki makamai suna haka, ko ka murƙushe su baka cire waɗannan abubuwan ba, rashin adalci, rashin bin doka, ko kuma a ga wasu sun yi an bar su wasu suka yi ba a bar su ba. Irin waɗannan in ba ka kau da su ba ne za ka ci gaba da samun ta'addanci.
Farfesa Muhammad Tukur Baba ɗan iyan mutum biyu. Tuni dai Burtaniya wacce ta yi wa Najeriya mulkin mallaka ta ƙara jaddada ƙudurinta na taimakawa ƙasar wurin shawo kan matsalar tsaro.
Nigeria fits into the regional security situation.
Babban Hausan hafsoshin rundunar sojojin Burtaniya kenan, General Sir Nick Carter, ke jaddada cewar Najeriya ce ta farko a wurinsu a inda suke son taimakawa don inganta sha'anin tsaro, wanda hakan tamkar samar da tsaro ne ga ilahirin nahiyar yammacin Afirka baki daya. Duba da irin barazanar tsaro da kungiyoyi irin su IS ke ci gaba da zamantowa. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro, anan muke ka karshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyarci shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin duk abokan aikina da kuka ji muryoyinsu, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya. Salamu alaikum.
Kaɗe-kaɗe da labarai don kowa da kowa daga